والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوك أنا وجاء كل قوسا ديا shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 18 ga watan 10 shekara ta 2015 alisafin turawa muna kan darasi na 40 ko 74 darasi na 74 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul janaiz wa bid'uha da Sheikh Nasiruddin Albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano a Najeriya. Yau zamu tashi gaban magana ta 99 a cikin wannan littafi. In za a iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan gabar magana ta 98 da take cewa ya halatta miji ya ɗauki nauyin shigar da matarsa cikin kabari ya binne ta saboda hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. Muka tattauna akan wannan hadisi da kuma maganganun malamai irin su Imam Shafi'i Allah ya masa rahama. Yau za mu tashi gabar magana ta 99 lakin yani lakin na zalika mashrutun bima idha kana lam yata'a tilka al-layla wa illa lam yushra lahu dafnuha wa kana ghayruhu huwa al-awla bi dafniha ولو كان بالشرط المذكور لحديث انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة اهله فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله قال فنزل قال فانزل في قبرها فقبرها. وفي رواية عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. أخرج الرواية الأولى البخاري في صحيحه والطهاوي في المشكل والحاكم والبيهقي وأحمد والسياق له وعنده الزيادة الثانية في رواية له وعند الطهاوي والسياق وعند الطهاوي والحاكم الأولى والبخاري الأخيرة. وأخرج الرواية الثانية أحمد والطهاوي والحاكم وابن حزم من طريق أخرى عن مسلم والسياق لأحمد والزيادة للحاكم وقال حديث صحيح على شرط مسلم وهما كما قال وأقره إلا أن بعض الأئمة قد استنكر منه تسميته البنت رقية فقال البخاري في التاريخ الأوسط ما أدري ما هذا فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. ورجح الحافظ في الفتح بأن الوهم فيه من حماد بن سلمة وأنها أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه فراجئه وهو الذي جزم به الطهاوي في المشكل وقال وكانت وفاتها في سنة 9 من الهجرة. ما لديك سوى قبر مجانا تجس عند ترى za mu tattauna ne akan wani irin mutum ne ya kamata ya shigar da mamaci cikin kabari. Mun ji labarin nau'i da kusancin su masu shigar da mamacin cikin kabari da kuma shi mamacin. To akwai wani sharadin kuma da ba a faɗe shi ba, wanda yanzu za a faɗe shi shine ga mutumin da yake da aure. To ba a so wanda yayi alakar aure saduwa da iyalinsa a wannan dare yayi tawalli ko daukar nauyin shigar da mamaci cikin kabari. Dole ne wanda zai dauki nauyin shigar da mamaci cikin kabari ya zamanto bai kusanci iyalinsa ba a wannan dare da ya gabata. To yanzu ya gaya gani na'am da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya tambaya a cikin makabartar ma za mu zo mu karanta. Ya tambaya duk wanda ya san yana da wannan alaƙar sai ya koma gefe, wanda bai yi alaƙar ba sai ya zo. To yanzu ya zaya gani bayan da zaya gani ɗayan biyu ko dai waɗanda suke jagorantar harkar jana'iza ɗin, ina nufin malamai da limamai, idan an zo za a sa mutum a kabari su faɗi wannan magana su ce wanda duk zai sa wannan mamaci a kabari ya zama ga sifar da Annabi ya faɗa, ko kuma a ta karantar da mutane har kowa ya zamanto yami ya fahimta. To kaga wannan gabar magana kadai tana nuna mana harkar jana'iza da binne mamaci da kimtsar shi abu ne da yana buƙatar ilimi, ba abu ne da ya kamata a yi shi da ka ko gargajiya ko an saba ana yi ba. Yanzu kaga wannan ilimi ne, so ashe akwai buƙatar a karantar da mutane wannan ilimi su fahimce shi don su ɗabbaƙa shi su bi sunnar Annabi samu lada. To bari mu ji me zai faru a cikin maganganun da malamai suka kawo. Malam Albani ce lakin na zalika mashruqun idza kana lam yata tilka al-laila, shi wanda ya shigar da mamaci ko mamaci a kabari ya zama bai sadu da iyalinsa ba a wannan dare. Ko ka ce nan dole akan maganar da ya faɗa yajuzu lizawji an yatawalla bi nafsihi dafna zawjati, miji zai iya shigar da matarsa amma da sharadin idan alaƙar aure ba ta gabata gare shi ba shi da wata iyalin, wa illa lam yushra lahu dafnuha, in ba haka ba ba a shar'anta masa ya binne matarsa ba, waninsa shi ya fi shi cancanta da binne ta, walau ajnabiyyan ko da kuwa ajnabi ne mutum ne wanda yake na nesa da matar ko na nesa da mamacin da shar'in da aka ambata. Saboda hadisin Anas ibn Malik Allah ya ƙara masa yadda yace shahidna ibnatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala al-qabr, mun halarci binne wata ƴa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makabarta a lokacin na ga manzon Allah yana zaune a gefen kabari. Fara'aitu ainihi tadma'ani, na haɗa ido da manzon Allah sai na ga idansa yana zubar da hawaye, yana hawaye. Sannan sai yake cewa hal minkum min rajulin lam yuqarifi al-laylata ahlahu, daga cikinku ku sahabbai akwai wanda bai sadu da iyalinsa ba a daren nan da ya gabata? suka yi shiru, Abu Talha sai ya ce, na'am, ana ya Rasulullah, gani ya manzon Allah ni ne ban yi ba. Kala fa nazala, sai ya sauka cikin kabari, tunda wanda zai karɓi mace ya sashi a kabari dole sai ya shiga ciki ko? Kala fanzil fi qabriha, annabi ya ce sauka cikin kabarinta ka binne ta. A wata riwaya anna ruqayyata, nana ruqayya ce yar annabi sallallahu alaihi wasallama, lamma ma ta yayin da ta rasu manzalar sallallahu alaihi cewa la yadkhulu al-qabr rajulun kharafa al-laylata ahlihi, kada wani ya shiga wannan kabari duk mutumin da yake ya sadu da iyalinsa a wannan dare. Falam yadkhul Usman bin Affan radiyallahu anhu al-qabr, sayyidina Usman ibn Affan a matsayinsa na mijin ita matar, kun ga shi ne ya fi cancanta ya binne ta, to amma bai shiga kabarin ba saboda bai cika wannan sharadi da annabi ya lissafa ba. Wannan riwayar imamu al-Bukhari ne ya rawaito a cikin sahihinsa, da imamu Tahawi a cikin al-Mushkil al-Athar, da imamu al-Hakim, da imamu al-Baihaqi, da imamu Ahmad. Jerin zancen siyakin hadisin na imamu Ahmad ne, ƙari na biyu a cikin riwayar ta imamu Ahmad ne, imamu Tahawi da imamu Hakim shi ya kawo ƙari na farko, ƙarin ƙarshe kuma da aka faɗa a cikin riwayar faƙabar haɗin nan, to imamu Bukhari ne ya kawo a cikin sahihinsa. Riwaya ta biyu wanda aka ce wa fi riwayatin anna Ruqayyata radiyallahu anha matat, ita ce ta biyu ɗin, imamu Ahmad ne fidda ita da imamu Tahawi da imamu Hakim da Ibn Hazm, da wata hanya da aka rubuto daga Anas, amma jerin gwanan hadisin na Ahmad ne, wa ziyaratu al-Hakim, kari imamu Hakim ne kawo, yace hadisin sahihun ala shart Muslim, hadisi kam sahihi ne ingantacce yana ma kan sharadin imamu Muslim, huwa kama kan Albani yace eh kamar yadda faɗa din haka yake. Imam Zahabi ya tabbatar da wannan hukunci, sai dai wasu daga cikin malamai kad istankara minhu tasmiyatahu albinta Ruqayya, an yi inkari an musanta an bato da aka yi a hadisin aka ce Ruqayya ce wacce ta mutu din, ba Ruqayya ba ne, kuskure ne kamar yadda wasu malamai suka faɗa. Kenan kun ga cikin riwaya ta biyu ne aka ambaci Ruqayya. Imam Bukhari ya faɗa ce littafin At-Tarikh al-Awsat, yace ma adri ma haza, yace ni ban san wannan abun ba, ya za a zo a ce Ruqayya ce? Fa inna Ruqayya ta mata ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi lam yashhadha, in dai Ruqayya ne to ai Ruqayya ƴar manzon Allah ta rasu ne, annabi yana Badar yana yakin Badar, ko manzon Allah bai halacci binne ta ba, to kuma gashi a wannan riwayar an ce wa fi riwaya anna Ruqayyata lamma matat, yayin da Ruqayya ta mutu annabi ya ce kar wanda ya shiga cikin kabari ya binne ta sai wanda bai sadu da iyalinsa ba. To kuma a tarihi abin da ya tabbata shine me, ita Ruqayya lokacin da ta rasu annabi bayan yana Badar ba ta sayyidina Uthman, to wannan shine dalilin da yasa aka ce lalle akwai wahayi, akwai kuskuren fahimta ko kuma kuskuren ɗauko sunan a sa a wurin ba daidai ba ne. Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ƙaƙale wannan hadisin, ya yi bayani ya ce an samu wahayi daga wani a ciki da ake ce da Shammad bin Salama, kun san shi, mun sha magana a kai, wa annaha Ummu Kulsum zawji Usman, ba Ruqayya bane, Ummu Kulsum ita ma da ƴar annabi ne, kuma ita ma matar sayyidina Usman ne, dan da ta rasu ne sai annabi ya ce wa sayyidina Usman bari a ƙara masa wata, shine Ruqayya din aka ƙara masa ya aure ta ita ma kuma Allah ya dauki ranta. Shi yasa shine dalilin da sai aka ce sayyidina Uthman zunnurayni, saboda mi ya auri ɗayan manzon Allah guda biyu a duk duniya. Ba wanda ya taɓa auren mata biyu ƴaƴan annabi in ba Usman bin Affan ba. Ya aure wannan tana su annabi da ɗara masauta, wannan shi ya shar'anta mana halaccin yayin da mutum yake auren ƴarka ana mutunci, ana zaman lafiya, zama ya yi daɗi. Allah ya ɗauki ranta ta mutu ta bashi. Idan akwai ƙanwarta ko akwai yatta sai a bashi, ba don komai ma don ta riƙe masa ƴaƴan ƴar uwarta. Ya fi ya je ya auri wata bare daban ya kawo ta, ya auri ƙanwarta yana da kyau. Kuma wannan annabi ya tabbatar da wannan akan sayyidina Usman, ya auri Ummu Kulthum ƴar annabi ɗin da Allah ya mata rasuwa. Annabi ya ɗauko ruqayya ya bashi ita. To gaskiya mu yanzu galiban ba a fiye yin wannan ba, sai dai mutum mai maiƙo ne ƙwarai da gaske. In yana da maiƙo kan bi da yi magana ba ma za a tallata masa. Amma Allah ya jarabe ka fito a layin talakawa, ko da budurwar tana nan da ka fara ma za a ce a wancan ma ba mu ji daɗinsa ba, ka san rashin jin daɗin saboda ba ka da kuɗi. Amma dai masu addini suna yi, ana kuma samun ɗin wasu ɗin talakawan ne kuma ana yi. So mu riƙe wannan mu fahimce shi, don shi ne zai taimaka mana mu fahimci hadisin sosai kuma mu ribata da shi. So kenan yanzu ana, in kuna tare da ni a wannan riwayar da aka ce ruqayya ne, kenan ba ruqayya ba ne, wahami ne aka samu daga Hammad bin Salama kamar yadda Imam Bukhari ya faɗa, ko Hafiz Ibn Hajar ya yi bayani cikin Fathul Bari faraji'uhu. Wannan kuma hukuncin shi ne abinda Imam Tahawi ya yanke magana a kai a cikin littafin Al-Mushkil al-Athar, ya ce wa kanat wafatuha sanata tis'in min al-hijra, rasuwarta shekara ta tara ne daga hijira annabi. Ita waɗin kenan ita ruqayya, so ba ita bace ba Ummu Kulthum ce. Ai afan ba ruqayya ba, ruqayya kan abadar ta rasu. Ai annabi yana abadar ta rasu, ita Ummu Kulthum din kenan. To wannan kenan, yanzu a nan gurin abinda nake so mu koma gare shi, akwai abinda ya kamata mu ɗanɗana haskakawa a cikin hadisin. In kun fahimce ni, an ce shi Anas ɗan Malik yace ya halarci jana'izar wata ƴaya cikin ƴaƴan annabi, shi ne Anas zai bai faɗi wacce ce daga cikin ƴaƴan ba ko? To amma hadisin sai yace Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun alal qabri, wanda Allah yana zaune sai na ce a gefen kabari, ban ce a kan kabari. An gane? Yawwa. Kalmar alal qabri tana nufin ala hafatai al-qabr, a sassani da gefen kabari da aka tono. Su da ke kabarin nasu ne zurfi suke, ba irin namu ba ne da ake dan kamfatarsa a dan shashare shi kurin. Da zan zo an binne mamaci, gangan jikinsa ya fito daga cikin uwar karamin kabarin da ciki, gangan jikinsa ya fito har ya fito ɗaya da faɗin. A yi tono ne zafi ba za a tona ba, shi yasa da an yi wani ruwa mai ƙarfi sai ga yana ɗebe jikin mutane kaga ƙasusuwa, saboda ba a tono mai zurfi. To kuma in tonon bai zurfi ba, namun kun gani mutum bai iya zuwa shiga ma ya zaura ba. So dai aka ce annabi ya zauna a gefen kabari, kenan an yi tono ne mai zurfi har annabi ya samu inda zai zauna, izara kafarsa ya zauna. Wannan kuma yana nuna mana ashe duk matsayin annabi da ɗaukakarsa da darajarsa, tare da shi ake ayyukan mu, ayyukan binne mamata. Kada mutum a ce shi shugaba ne zai zuwa makabarta, a tsaya a yi tunani ga Allah sosai da wahala, da wahala ban ce ba a yi duka ba, amma da wahala ka ga shi shugabanninmu ka rinka gansu a makabarta. Su su dai in an ci sa'a sun zo an yi sallar, sai dai a yi jiniya a tafi da su, amma ba su zo makabarta. Amma a ce ka ga yau wannan babba ne, ko dai mai sarauta ne, ko babban ɗan siyasa ne, ko shugaban ƙasa ne, ko wane ne, ko gwamna ne, ka gan shi a gindin kabari da shi ake kama murci ana sawa, yana da wahala, galiban ba sa ruwa. To me yasa shari'a ta ɗauke musu ne? Ba ta ɗauke musu ba, wallahi su suka fi cancantar, su fi dacewa su je su da suke jagorantar al'umma don su wa'azu su gane ga makomarsu. In khairan fa khairan wa in sharran fa sharra. Lakin matsayin irin da annabi da ɗaukaka irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ake harkar tonan kabarin nan da ta mallaci, har ga shi ma an ruwanto ma yana zaune ma a gindin kabarin. Wannan kenan. Sannan wannan yana nuna mana cewa cewa da aka yi a gefen kabari ba aka ce akan kabari ba, ya zo ne saboda hadisi ya zo karara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta a zauna akan kabari, haramun ne zama akan kabari. Annabi ya ce la tajlisu ala al-qubur, kada ku rinka zama akan kabari, kar ku je makabarta binne ma mata don ku huta, ko kun gaje da tsaya ku zazzauna akan kabari. Wala tusallu ilaiha, kar ku yi sallah kuna kallon kabari. Waqfa yasira muhimma jiddan, la tajlisu ala al-qubur, waɗanda suke da al'ada da ɗabi'ar idan an je makabarta musamman makabartar da suke a cike, sai ka ga mutum ya samu kan kabari ya zauna, haramu wallahi haram, ba a zama a kan kabari. Da ka zauna a kan kabari, malamai suka ce gwanda ka zauna a kan goshin wuta, in ya ɗalle ka sai ka miƙe, ba a zama kan kabari. Kuma yanzu ko da ba a kawo muku hadisi ba, misali yanzu a ce mutum ya mutu gagawarsa a nan, sai zama ya kama ka, da Allah za ka zo ka yi kujera da shi, don Allah za ka yi wannan? Kana zama bu girmama ko? To daidai yake da zama a kansu. Yanzu misali a ce mahaifinka, mahaifi yake gare ka, Allah madaukakin sarki ya kaddara mutuwarsa, a ce an zo kafin abin ne shi, sai ka zo kano ka zo ka zauna a kansa, ya kai haka? To wannan wanda ka zauna a kansa mahaifin wani ne, ko mahaifiyar wani ne? So zama haramun ne zama a kan kabari. La tajlisu ala al-qubur, kar ku zauna a kan kabari. To kaga shi akwai aiki akan mu dewa idan mun je makabarci mu yi ta nasiha, ba abin da ba za ka gani ba. Kuma ana zama, ana zama ka ga mutum ya naɗe babban rigarsa ya samu tudun kabari, kun ya yi zaman shi haram. Sannan ya ce wala tusallu ilaiha, kada ku yi sallah kuna kallon kabari. Duka ƙawa, duk tsoron Allah, duk neman lada, ba a sallah ana kallon kabari. Wannan hadisin yana daga cikin dalilan da suka haramta yin sallah a cikin makabarta. Amma sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya rasulullah, ya manzon Allah, ina ma da kana raye ka ga abun mamaki, al-ajabul ujab, yau al'ummar annabi a cikin tsakiyar makabarta take gina masallaci. Tsaya sosai ku fahimta, ilimi muke tattauna a kai ba son zuciya ba, ba ra'ayi ba. In dai mutum mai san annabi ne da gaske,
inda mutum ya san abin ne da gaske, inda gaskiya ne ba gaban sa wanda ba ka bashi ba. Ke jama'a ba a sallah makabarta, duk wanda ya sallah makabarta ba ta yi ba. Kuma haramun ne, amma wallahi yanzu akwai makabartunmu da yawa da za ku ga har zuwa ake yin in suna bakin hanya ana yin musalla irin 'yan ƙananan musallatan nan, sai a samu hancin ko katangar makabartar, hancin neman ɗin yana cikin tsakiyar makabarta. Wani mutane gani suke tsoron Allah ne, ga masallaci ma ga makabarta, Allahu akbar, kana ganin kaburka a gabanka. Ne wannan al'ummar da take zuwa makabarta ta saci mashin ita ce za ta zo ran Allah din ta yi sallah a kabari? Al'ummar da take sace waya a kabari? Al'ummar da ba ta iya hakuri ta jira, mutanen wannan zamanin ba ta iya hakuri su jira ana binne mamaci mutum yana WhatsApp, ana binne mamaci fa ana kokarin tura masa kasa, wai wannan lokacin yana ganin bata lokaci ne bari ya dauki wai su yi WhatsApp, ana ci zanna ana reply ga mutum, ana binne mutum yana dariya saboda yana reply wani message. Subhanallah, ila wannan al'ummar da take ana hudubar juma'a tana chatting, ana hudubar juma'a mutum yana rike da wayarsa yana chatting, yana reply messages da aka yi masa. Wannan mutumin ne idan ka je ka gina mai masallaci a makabarta ka kara mai tsoron Allah. Kuma sallah a makabarta ba ta da wani matsayi da za a ce wai in ka yi ta a cikin makabarta tun da wurin matattu ne akwai wani matsayi, babu. Za ta iya kaiwa ma ga shirka a sa wani ana fuskantar ta, ko a ji a rai cewa yin sallah a makabartar nan ta fi inda ba a yi ba. To yanzu ba ma sallah khamsu ladawa har juma'a akwai manzo su yi sallar juma'a a cikin makabarta, ko mutum ya dawo ya miƙe kafa ya ce shi ne masoyin annabi a ji wata yaudara ba. Imam al-Qadi Iyad mai ash-Shafa'i ya ce alamatu muhabbatihi, alamar san manzon Allah da gaske, ittiba'u athar sunnatihi, bin gurbin sunna su, duk alama wanda ke san annabi da gaske shi ne duk abin da annabi ya ce a yi sai ya yi, abin da annabi ya ce a bari sai ya bari. Wannan in ji al-Qadi Iyad mai ash-Shafa'i. Amma wanda annabi zai ce a bari da zai bari ba, to ko ya kwana yana cewa shi ne san annabi ne ƙarya yake. Wanda annabi zai ce a yi bare yi ba, to ko shekara dubu ya yi yana cewa a yi kaza a yi kaza, to wallahi ƙarya yake ba san annabi. Mutane muna muku bayani ne wato da ilimi a aikace a fahimta, surutu ina san annabi surutu ni mutum annabi ne ba shi bane, kida ana kida cewa mu mutum annabi ne, ana kida waka san annabi da waka, wannan ba shi ke nuna cewa mutum yana san annabi ba. Da'a shi ne san annabi, da'an nan da biyayya ga manzon Allah shi ne ke ba da shari'a. Haka Qur'ani ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu aqul ad-damir ta hula yaji ila nabi sallallahu alaihi wasallam, in kun yi masa da'a a shiwa Muhammad ibn Abdullah al-Amin tahtadu za ku shari'a, in kun yi masa da'a. Yanzu wanda ya je gina masallaci a makabarta yayi wa annabi da'a? Ba yi wa annabi da'a ba, yayi fito da fito da manzon Allah ne. Kuma wannan abubuwan da ake faɗa fa ba ƙarya ake ba, in an faɗa sai a ce ga hadisin nan a koma littafi kaza a riwaya kaza a riwaya kaza. Shin masu gina masallatai a makabartun nan su fito mana su ce wa mutane hadisan nan da ake gaya mutane an hana gina masallaci a kabari ko an hana yin sallah a kabari hadisan ƙarya ne, su fito su faɗa mana? Kusan me yasa ake gina masallatai a kabari? تخديس الأشخاص ترك كي يسمتان ترك كي يسمتان سنة أن يمفال الله يسمتان غالبا ما قبرتم ذاك يجينا مصلاة كي نوغا أنا تناني أقوي سوى ليني أقوي شعور سوفا أتامر سوى أتناني أقوي سوى ليني أقوي شعور سوفا شروا ليننا متروا ليننا أولا shine zai sa in an zo an yi sallah ana tsammanin sallar tana da wata qadasa bayan qadasatu hal asli mana tsarki naka na asali to wannan waliyan da suke kwanci a cikin wannan makwancai suna ƙara wa sallar wata matsayi amma hadisai ga sunan karara Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah manzo Allah cewa yayi karku ne da gidajenku kaman makabartu yaya karku ne da gidajenku mun makabartu ku daina mai da gidajenku ba ku sallah a ciki malamin suka ce ai saboda makabarta ba a sallah sai ku rinka raye gidajenku da kiyamul layli ku rinka sallah da daddare ku rinka yin nafilfili a gidajenku gidanku ya zama yana rayuwa da sallah yake karku ne da shi kamar makabartu wannan cewa ku ne da shi kamar makabartu ne yake nunawa makabarta ba a sallah to wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo rabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi sai ga wancan ya yi gabar wancan ya tara saboda wani shi ya ce abinda annabi ya ce ya yi shi zai kuma duk abinda annabi ya ce kar a yi in wani ya zo ya ce bare mai da'a bare kasance tare da shi ba to wani shi kuma yana ganin shehunansu su ne suke gaba da manzon Allah in dai shehunansu sun ce ayi to sai yayi neman karama da neman matsayi ko ba wasu matsayi shi sa ake wannan sai ya kamata mutane su kiyaye kuma su ɗauki abin da addinin Allah ya zo musu da shi tatacce ingantacce kar mu bi ra'ayi jama'a duk wanda ne ke kai wani abu da sunan addini to baka da ni yawa duk girman malami Allah ya ƙara wa malamai matsayi da darajar ɗaukaka duk sharafar malami kowaye shi in ya ce ga wani abu a yi to a nemi dalilin wannan abun Allah ne ya ce a yi ko manzon Allah ne ya ce a yi mun yarda da shi ba mu yarda da shi ba amma tun da ba shi ne annabi ba ba shi aka tura mana manzo ba shi cewa aka yi dora mu a hanya to ko in ya dora mu a hanya da suke ba daidai ba to ka gani dole mu canja ana yin abubuwa da yawa na wuce gona da iri wasu malaman suna gani ba sa musantawa ba sa kai su ma ke sawa wallahi kullum bidiyoyin karuwa suke musamman harkar jana'izar nan mun sha faɗa muna maimaita idan an zo an dafo gawa za a yi masa sallah ga shan yi bayanin nan da sauƙi ba wahala sai ga mutum da sunan malamta ya zo ya ce a tsaya a tsaya a tsaya a tsaya sai ya zo ya sunkuya sai ya yi mata wani tefi tuk 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 ya tuttefe ta dan zai nuna shi din wani da daban ne sai ce a kabbara su ga mutane jahilci sa a ya kan sallah malam ne ai duk abin da malam inda malam ne a shi ne ya halatta to yanzu ba haka ai kore da shi ko yadin da akwai wata jana'iza da rai mutane sun haɗu za a fara ta da sallah kawai wani haka kawai saboda tsabar bid'a abun nabiya abun nabiya ahimmatu aniyata ainiya a to rora wace muka zo da muka zo wurin ko da ce muka zo sha duk da muka zo da muniya ba ka ga mutum a gindin makara mutane sun tsaya suna jira ne mai kabbara kai kuma kana ce mutane wai ainiya ainiya to me muka zo wai dole sai an yi mutane wani bid'a to wa yace ai wannan to wa zai yi sallar baniya subhanallah ana jama'a kuma idan an bin in an gama matsalla ta fa dauke ta sai kaga akan kalla addu'a akan kalla addu'a bismillah akan kalla addu'a addu'a to wanda akai mata sallar gawa fa wanda muka tsaya Allahu akbar muka yi wajen minti biyar muna yi bayan mun gama to wa yake ku kuma ku ware ta ku zo ku ajiye ta ta ku addu'ar kadaban ce ku mun yadda addu'a tana da kyau mun yadda abin sha'awa ne ai addu'a abu ne mai kyau amma ana yin addini ne a bisa inda shari'a tace ai kaga addu'a abu ne mai kyau amma wannan cewa cewa a ware a kira wasu a ce sai sun zo sun tobata su addu'a wa yake ayi to wannan shine da'awa ta sunna sai ka ji ana ce ai tsagero ne ai su komai sai da dalili ko ko mu ci an ba da aya da hadisi eh dole sai an ba da aya sai an ba da ba ka da aya ba ka da hadisi kai zaman ka ma kai magana me laifi na da nashi a ba da aya da hadisi aya da hadisi wasu ne abun na addinin ba so bidiyoyin nan ba a magance su in ba an san su ba kuma ana inkarin su ko ana gama a dauka an dora ta a makara kai sai mutum ya tsaye kama la ilaha illallah la ilaha illallah su ma kai sai ka wani la ilaha illallah la ilaha shi fa da ko sallar farilla in yaje masallaci ya sallah baya wannan la ilaha illallah amma yanzu tunda an dauki gawa kowa ya zama na kirki ka san ba ka gane ta kawar mutane ba sai ne sai an je makabarta in da gidana Allah mana akwa Allah mana akwa kuma cin farami ke ana binne ce ne kuma ci gaba da barnar to wannan la ilaha illallah la ilaha illallah da ake raka gawa da shi shi kuma daga ina kuma wace ne bid'a amma su malaman bid'a sai su rinka ribakar jahilai ce kun gani ko ba sa san la ilaha illallah ba sa san zikiri ba sa san zikiri ba wai zikirin ne kuma ba a so ba a wa yake kai wannan la ilaha illallah a nan din waye fada in bai wa ce kai ba ka kai ka je kai inda aka ce kai inda ba ce kai ba ka kai wannan shine ahlus sunna din an fahimce ni dole sai mun tsarkake harkar jana'iza din nan tunda abu ne da ya zama mana dole kullum muna yi ku da Allah ya fahimtar da ku ga gane sunna ku yi kokarin ku dabbaka yanzu kamar misalin binne na mace a tara masa kasa wannan abu yana da wahala mutane sun kasa dainawa a binne mutum kabarinsa a yi tudu sai ka ga hatta waɗanda suke zuwa makaranta waɗanda suke zuwa suna sauraron ilimi da su ake da kan ƙasa ana tsorawa kan kabarin mawaci ka ga tudu guda kuma annabi iya nan yace ai ka iya wannan take kawai ka auna ka gani daga nan zuwa nan duk abin da ya wuce wannan an je dawo kabari ne haka kada kabari tunda sai wuce haka idan ya wuce haka in ya wuce wannan take hannun to duk saman nan bid'a ce shi yasa aikace at-ta'limu bil fi'li awqa'u fi an-nafsi min at-ta'limu bil qawl practical aspect sun annabi ya wa'ade da abi talib yace dauki magirbi ka ga magirbi ko yace ali huta da ki magirbi ka shiga makabartar nan ta bakiya duk kabarin da ka ga yayi ce ta innan guda daya ka sare shi a sare shi a mai shi ta gida amma yanzu ka je ga kabarin kan wani ma ana zuwa ma da bule inci 9 yake zuwa wajen guda 40 ana gama bulle da yake mai dawa dama ne mai maiko ne a sa mai bulo inci 9 da bulo inci 9 da dutse da za a sa in kun ga dama ku kara da roji ma in kun ga dama ku sa dakin ma duk abin da ku sa a cikin kabarin mutum wallahi ba zai masa komai ba in bai aikata aiki na kwarai ba sannan kuma in aka saba wa Allah akai wani abin da yake ba shine daidai ba to lalle lalle an cutar da wannan mamacin ku ga yana da kyau yan uwana mu yi kokari mu tsarkake harkar jana'izan nan daga wannan barna
na faɗi wannan magana ne na ƙauce bayani saboda wasu suna fakewa da wannan cewa wa rasulullahi jalisu ala al-qabr yana zama a kabari sai kokarin halatta mutane zama akan kabari sai ba a zama akan kabari dan kuwa ba a mutunta wato kabarin ba in aka zauna akan sa ina fata ana fahimta to wannan kenan kalmar lam yuqarif al-layla waye wanda bai sadu da iyalinsa ba da daddaren nan shi zai binne mamaci imamu tahawi Allah ya masa rahama da yazo bayani sai yake inkarin wannan fasara cewa ba haka bane ba wai ana nufin wadda bai sadu da iyalinsa ba kuma bai ba da hujja ba bai ba da dalili ba kamar yadda Albani yake bayani Allah ya masa rahama kenan dai za a tafi da maganar ne akan haka dai lam yuqarifil layla waye bai sadu da iyalinsa ba a wannan dare yazo ya binne wannan mamaci malam امام النووي يا كارم بياني كتشوا قال النووي في المجموع هذا الحديث من الاحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن وان كان الميت امرأة وان حديث ينا دوتشين حديثي دا اكي كفا حجة دسو شوا للي الرجال مزاجي سوني سكفتن چنتر سكوكي نويم binne wato mamaci ko da kwa mamacin nan mace ce abinda nake nufi wanda zai dauki mamaci ya sashi a kabari ko namiji ne ko mace namiji mata ba ta zuwa su shiga kabari mata ba ta daga gawa su sa ta a cikin kabari sai dai larura da muke bayani satin da ya wuce wani yanayi wataƙila an ji an yi yaƙi duk an kashe mazan garin Allah kiyaye ko an ji an yi hadari a wani wuri ko dai wani sababi na larurar rayuwa da zai iya faruwa ba wanda zai in ba su ba to ga nan mata sai su dauki nauyin wannan aiki in za su iya imamu nawawi ya ce wa ma'lumun anna aba talhata ajnabiyyun an banati nabi sallallahu alaihi wasallam walakin kana min salihin hadirin ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان له أذن في نزول قبرها وكذا زوجها ومعلوم أنها كانت أخته فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن imam an-nawawi yace sanannen abu ne cewa Abu Talha Allah ya kara masa yadda ajnabi ne dangane da matan annabi ayyan annabi ma'ana ba dangin su bane na jini amma yayin da shiyar annabi ta rasu Abu Talha al-Ansari shi ya shiga yasa ta a kabari Ummu Kulsum kuma gashi babu dangantaka da ba kuma mijinta bane ba to kaga wannan yana nuna mana ashe namiji shi ne zai ɗauki nauyi ne shiga kabari ya binne mamace ya sa ta cikin kabari to amma shi Abu Talha yana cikin salihai salihin hadiri mutanen da suke wato wurin yana cikin salihan mutane kuma babu wani muharrami ga wannan mata in ba annabi ba to la'allah shi manzo Allah yana da uzuri da bai shiga kabarin ba haka mijinta ma yana da uzuri shi ma da bai shiga cikin kabarin ba ya binne ta sannan kar ku manta yar uwarta Fatima Fatimatu yar gidan annabi ai tana raye ko wa ghayru min maharimha wa ghayruhuma ko ghayruhunna hunak ai akwai ɗan uwanta mata inda har a ce mata suna da haƙƙin su ma su je makabarta su ɗauki mamaci su sa shi ko mamaciya ƴar uwar su binne ta to ai da an kira su Fatima a ce ku zo ga ƴar uwarku na Ummu Kulsum ta rasu ku sa ta a kabarin mu ba ku yi in kun sa ta mu binne ta dan a nuna muku cewa ba aikin mata bane ma'ana ɗaukan mamaci a sa shi cikin kabari ko da ɗora tukunya ko kwaba ƙasa a lullube ba aikin mata bane shi yasa aka ce Abu Talha yazo ya dauke ta sa ta a cikin jin cewa wato shi din ba muharramin ta bane, wannan sai nuna mana la madkhala lin nisa'i fi idkhali al-qabr wa ad-dafn, ashe babu wata mashiga wata kofa da za a ba wa mata na su je kabari da binnewa. Irin wannan bayanai ɗan kwana ana yin su ne saboda zamani yana canjawa, ana kokarin abubuwa dole ne addini za ku ga ana wasarere da su, ana kokarin canja su. Haka kawai mutum idan ya ga dama lokaci ne, yanzu ba mamaki da zai zo ya bada fatawa ya ce mata ku ci tafiya kabari, ba mamaki da an yi mutuwar a wani wuri a ce maka mi a ce mata ne suka ji suka binne ko hadda mata, ba mamaki. Kuma a zo wata ila wani ma ya fake da sunan addini ko kuma tsabar bid'a da ra'ayi da son zuciya kurum, to yana da kyau mutum a ilmance a sunnance ya karanta cewa ga abinda annabi ya bar mutane a kai, kuma ga abinda annabi ya ce a yi, so kuma bin annabi da rayuwa akan abinda annabi ya zoye shi kowane ko mustahabi ne aiki inda yana annabi ne ko mustahabi ne, to abishi wajibi ne a yi masa da'a. Kada kuma wani ya dauke wannan aikin na manzon Allah din ya zo ya kawo wani abu daban nashi. Yanzu kamar maganar da ake ta yadawa wasu suna nan suna so su haramta wa lazai wai kwanan mu ne da jifa, abin mamaki wannan maganar. Mutum ya fita ya bude bakinsa, abu na duniya gaba daya, abu na musulunci gaba daya, kawai wani saboda dalilinsa ya fito ya kokarin kawar da wannan abun, abinda annabi ya mutu akan yana yi, sahabbansa suka mutu akan suna yi, tabi'i tabi'ina. Kuma ba yau aka fara aikin hajji ana mutuwa ba, tun da aka yi duniya ana aikin hajji ana zuwa a mutu, a rayu a mutu, a rayu a mutu. In ba a je aikin hajji ba wani a mutu, ba ana zuwa masallaci ba harbe mu ba mun daina zuwa masallaci sallah ba mun daina zuwa ba. To abun mamaki sai mutum ya amfani da wata dama aikin annabi din da annabi ya rayu a kai cewa fa annabi akan aikin hajji, khudhu anni manasikakum, ku karba daga gare ni ku koya abinda ni nayi ku aikata. Annabi Ibrahim shi fara aikin hajji nan tun annabi Ibrahim haka ake fa ba a canja ba, kawai yanzu saboda wanda dalili wani kawai zai ce ga abin da za a yi. So wajibi ne a dora mutane akan sunna, kun ga sunnan nan wallahi rike ta yi kamata ya yi da ƙarfi. Kuma in dai za mu wayi gari wani abin da annabi ya zo ya aikata ya rayu akai, wai wani zai zo ya ce wai abin da an ba a yi ba ma jini za a zubar a zo ana kaza kaza, irin istikhfaf wato abin kamar ba komai bane ba, in ba a yi ba ma sai ayyanka ne za a yi, kar a yi abin kawai aikar subhanallah. Kuma ya kamata ƴan boko su sani mutum bai tsaya inda yake ko ba gane ba, idan layin boko aka zo mutum ya shiga boko ya bayanin boko, amma harkar addini a barwa malamai da suka dominate rayu suka bantu a kan ilimi, wanda rayu su gaba ne a kan ilimin nan su yi bincike na ilimi. Ba na je wani malami dan Najeriya ko wani mutum a dan Najeriya zai zo ko ya saki fatawa a nan Najeriya ya ce wai an daina kwanciyar mina an daina jifa saboda wani uzuri kaza 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 da sauransu, ba na jin akwai wanda zai mai da'a ko za ku yarda da wannan, a wanda zai amince da wannan. So mutum ya tsaya a inda yake ya fi masa sauki, sakon da shi ne jama'a sunnar annabi in dai annabi ya aikata wani abu ko ya yi ne, to lalle mu yi alfahari da bin manzon Allah din akai, wato ba wa wasa da bai kamata mu yi wasa da wani abin da annabi ya mutu ya bar mu akai yace mu aikata wani haka kuri wani dalili ya zo ya samu tashi akan wannan ba, wasa 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 a hankali. Wallahi ma lan zamu wayi gari mu zo mu wayi gari an rauzaye sunnar gaba daya an gudu tsire ta gaba daya, sai zama muna rayuwa mun wayi gari ba annabin muke bi ba ra'ayin wasu muke bi. Kudu anni manasikakum, ku yi riko da ainihin wato aikin da nayi, an manasik ayyuka da nayi na aikin hajji da umra ku koya daga gare ni yanda nayi haka za ku yi. Kuma wallahi ma na duniya alheri annabi ya san shi kuma ya bayani, kuma wallahi duk wani sharri ko duk wani abu na cutuwa
wallahi manzon Allah ba zai tafi ya bar mutane akan abin da za su halaka su cutu ba. Wallahi yayi bayani kalimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tamassaku bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam addu alayha bin nawajib wa iyyakum min muhdathati al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar. Ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi yace addu alayha bin nawajib. Da Allah ku lura da wannan hadisin sunna ko sunna da kike cewa abin misalin ma sunna ne. Annabi cewa yake mu ko sunna ce ma kanwar barilla to yake ku rike ta. Alaikum bi sunnati. Kuma nan yana nufin rayuwarsa gaba ɗaya da addininsa gaba ɗaya. Duk abin da ya yi alaikum yani in zan ku rike gam. Ha kamar ya ku rike gam shi za ce abdu alayya bin nawajib. Ku kama ku rike da ƙarfafan hankalinku da ƙarfi. Saboda koda wani mai fisga zai zo kokarin firje muku kamar yadda yanzu din ake kokarin a firje mutane a raba su da wani abu na annabi. Wa iyyakum ku nisa wa muhdathati al-umur kirkirarin abubuwa. Za a zo lokacin da za a yi ta kirkirar abubuwa a yi ta kirkira a yi ta kirkira. Annabi ya faɗa za a yi ta kirkira ku nisa fa inna kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Wa in tudu'uhu tahtadu wa ma'ana ar-rasuli illa al-balagul mubin. Imam an-Nawawi yace wannan abin da yake nunawa kenan ai koyi da manzon Allah akan wannan kada mata su shiga makabarta su je su shiga su binne mamaci. Da ƙarshe Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya fada cikin Fathul Bari wa fil hadith isaru al-ba'id al-ahad an al-malazi fi mawaradati ku fi mawarati al-mayyit wa law kana imra'atan 'ala al-abi wa az-zawj wa qila ma inna ma a'tharahu bi dhalika li annaha kanat sal'atuhu wa fihi nazar fa inna zahira as-siyaq annahu ikhtarahu li dhalika li kawnihi lam yaqa' minhu fi tilka al-laylati jima'a. Hadin yake ta ce wannan hadisin ana nuna mana cewa an fifita wanda yake nesa da sadiya da iyalinsa, wanda ya dade bisa da iyalinsa ba, wanda bai kusanci iyalinsa a wannan dare ba, shi ne ya fi cancanta wajen muwaratil mayyiti. In dai za a binne mamaci to wanda bai sadu da iyalinsa ba a wannan dare shi aka fi so. Kenan yanzu kai ne saurare sai ka fahimta duk ranar da ka je makabarta za a binne mamaci. In ka yi alaƙar aure da mataka to sai ka dan jagibe ka bar goro ko tuzuru wanda shi bai da komai ma ya zo yi nan. Kuma ka ga gauraye da tuzurai sun samu wani matsayi na musamman. Allah ya saka da alkhairi. Ina fata ana fahimta. A haƙura wato ko da kwamiti yana uwa ɗaya uba ɗaya ne da mamacin ko macen. Wasu malamai suka ce a'a shi Abu Talha ɗin an fifita shi ne aka ce annabi ya ce ya zo ya shigar da ita wai saboda wai sada'arsa ce. An gane saboda sana'arsa ce ma'ana to nan kabari da shigar da mamaci. In ji wasu Albani ya ce a yi mala hafi Ibn Hajar ya ce fi fi nazar ba haka bane. Akwai ta cewa fa inna zahira siyaqi zahirin zancan anna uktara wani zalika annabi ya zaɓe shi ne ya zo ya shigar da wannan mamaciya cikin kabari likaunihi lam yaqa minhu fi tilka al-laylati juma'a saboda bai sadu da mace ba a wannan dare kawai shine sababi. Wani magana cewa sana'a sace wannan ba haka bane. Ba wani magana sana'a sace a bi sunna kawai a zauna lafiya. Allah ya bamu ikon bin sunna. Allah ya sa mu cika da imani. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.